Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 101.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30, inda za ku ji cewa yayin da a yau ake bikin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da matan da suka rasa mazajensu, ko a wani irin hali matan da aka kashe mazajen nasu a rikicin Boko Haram ke ciki?
Daga gaisai Allah, kana hannun baban mutum taimakon shi, alhamdulillah, in gode Allah. Ba haka ba, to kai mai tunane ne mana, ba miji a wajenki, ba komai, sai Allah, alhamdulillah, baban mutum yana taimakon ka, yaya kai tunane.
Kan wannan batu, za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin wace irin gudunmawa ya kamata jama'a su bayar ga matan da suka rasa mazajen nasu, musamman ta yadda za a inganta rayuwarsu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan a Najeriya za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun sace wasu 'yan ƙasashen waje, ciki har da 'yan ƙasar Australia a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Amma fa duka waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ƙungiyar ba da agaji ta likitocin sa kai da ake kira Doctors Without Border ta ce mutane kusan 6 na mutuwa kowace rana sakamakon cututtuka da yunwa a wani sansanin 'yan gudun hijira wanda rikicin 'yan Boko Haram ya shafi jama'ar da ke cikinsa a arewa maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar likitocin ta kira halin da mutane 24,000 da aka ajiye a wani asibiti a garin Bama suke ciki a matsayin wani gagarumin bala'i da ya shafi bil'adama. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya da ake kira NEMA a takaici ta ce 'yan gudun hijirar sun tsinci kansu ne a cikin wannan mummunan halin sakamakon wani fada da aka yi tsakanin dakarun Najeriya da 'yan Boko Haram kwanan nan. Mai magana da yawun hukumar ta NEMA, Abdul Ibrahim, ya ce yawancin mutanen da ba su da lafiya a sansanin 'yan gudun hijirar ba su daɗe da zuwa Bama ba daga wuraren da sojoji suke fafatawa da 'yan Boko Haram. Abdul ya kuma ce saboda suna cikin wuraren da ba shiga ba fita, ba sa iya samun abinci da magunguna. A watan da ya gabata ne rundunar sojan Najeriya ta fara kaddamar da hare-hare don fitattakar 'yan Boko Haram daga dajin Sambisa wanda ke kusa da garin na Bama. Amma ƙungiyar likitocin ta ce yanayin ya ƙara taɓarɓarewa. A wata sanarwa, ƙungiyar mata ce cikin yara 800 da aka gudanar da wani bincike a kansu, kashi 19 cikinsu na fama da matsalar yunwa. Ta kuma ce ta ɗauki yara guda 16 da ke cikin haɗarin mutuwa saboda yunwa daga sansanin zuwa Maiduguri, babban birnin jihar Borno.
Babbar kotun kolin Amurka ta ki amincewa da shirin shugaba Obama na jinkirta mai da miliyoyin baki 'yanci rani da ba su da takardun zama a Amurka zuwa ƙasashensu. Shugaba Obama ya kira wannan mataki abin takaici ga bakin 'yanci rani waɗanda ba za su iya fitowa daga inda suke ɓoye ba don su bada tasu gudunmawar wajen raya ƙasar ta Amurka. Amma ya ce babu matsi akan mai da bakin waɗanda ke bin dokokin Amurka sau da ƙafa zuwa ƙasashensu na asali, ko da yake har yanzu dai suna nan a zaman bakin haure a ƙasar bisa ga hukuncin kotu. Kamar yadda ya yi a baya, shugaba Obama ya caccaki 'yan jam'iyyar Republican na majalisar dokokin ƙasar kan yato akan ƙin bin batun naɗa alƙalin kotun ɗaukar ƙara Merrick Garland don cike gurbin alƙali na 9 da ya rage tun bayan mutuwar alƙali Anthony Scalia a farkon shekarar nan. 'Yan majalisar sun ce shugaban ƙasar da zai haune ya kamata ya cike wannan gurbi, wato bayan shugaba Obama ya gama wa'adinsa a watan Janairun shekara mai zuwa.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batutuwan da suka shafi baki 'yanci rani, ɗiyaucin ƙasa da tsaro da kuma makomar tattalin arzikin Birtaniya su ne a zukatan masu kaɗa ƙuri'a ta farko yau Alhamis a zaben jin ra'ayi na tarihi da ƙasar ke yi, wadda sakamakon a ƙarshe zai nuna ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa a cikin tarayyar ta Turai ko a'a. Ga waɗanda suka jimre da ruwan sama da aka yi da safe a birnin London, muradansu sun ragu zuwa neman zaman lafiya, wadda ita ce turbar da aka kafa tarayyar ta Turai. Yayin da masu kada kuri'a suka isa rumfunan kada kuri'a, ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa bangarorin biyu sun yi kunnen doki a matsayinsu kan batun. Ana sa ran masu kada kuri'a za su fito da yawa don kawo ƙarshen watanni biyu da aka kwashi ana gudanar da kamfe mai zafi, musamman akan maganar baki 'yanci rani waɗanda yawansu ya linka har su biyu tun daga shekarar 2000.
Yan jam'iyyar Republican da suka fi rinjaye a Majalisar Dokokin Amurka sun jefa ƙuri'a a safiyar yau Alhamis na ɗage zama har sai ranar 5 ga watan Yuli, bayan da wakilin majalisar na ɓangaren jam'iyyar Democrat suka kwashe sau'i kusan 16 suna zaman dirshin a majalisar don neman a ɗauki mataki akan mallakar bindiga. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara watannin namu ne daga Najeriya, inda bayanai daga kasar ke cewa wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu ma'aikatan kamfanin mai a birnin Calabar da ke yankin Niger Delta a kudu maso kudancin Najeriya. Ma'aikatan dai su 7 ne, kuma ciki har da 'yan kasashen Australia da Afirka ta kudu. Daga birnin Port Harcourt ga rahoton da wakilin muryar Amurka Lami Abubakar Sokoto ya aiko mana.
A Najeriya, an sace wasu ma'aikatan kasashen waje kimanin su 7 a garin Calabar da ke jihar Cross Rivers a yankin Niger Delta. Bayanai dai sun nuna cewar 3 daga cikin ma'aikatan da aka sace 'yan asalin ƙasar Australia ne, yayin da 2 'yan Najeriya da kuma 'yan ƙasar Afirka ta kudu, 'yan bindigar dai da ke da yawan gaske da suka yi wa mutanen kwanton ɓauna a lokacin da suke tafiya a cikin motarsu a garin Calabar na jihar ta Cross Rivers. Bayanai dai sun nuna cewa an kashe direban motar daga bisani kamin a yi awon gaba da ma'aikatan kamfanin. Tuni dai da rundunar 'yan sandan jihar ta Cross Rivers ta tabbatar da afkuwar lamarin, kamar dai yadda kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Musa Jimo Ozi ya shaidawa manema labarai, ya ce suna gudanar da wani aiki na haɗin gwiwa tare da sojojin ruwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Duk kokarin da na yi na tuntuɓar rundunar sojan ruwan Najeriya da ke jihar ta Cross Rivers, lamarin ya ci tura. Sai dai kuma wani mai fashin baki kan tsaro, AIG Ibrahim Baba Ahmad, wanda ya yi aiki a jihar ta Cross Rivers, ga abin da yake cewa
Calabar hanya ɗaya ce ta shiga, ba wata hanya illa guda ɗaya ta wani fani tun zaka shiga nan zaka, to amma a yanzu da sun gano cewa ai suna iya aikata sa'ata da sun aikata su haƙa su faɗa cikin zingiyar wasu guru, to akwai aiki a gaban 'yan sanda da sojoji da ke wannan yankin. Dole ne gwamnatin ta tarayya ta tashi tsaye kare waɗannan ba da 'yan sanda da sojoji da sojojin ruwa, don ba haka ba abin za su dinga yi kenan. Da dai duk wannan babu, duk ƙasar nan ban za ka samu zaman lafiya kamar Calabar, ba a ba komai ko ban haka ko ban haka da kwanci da sun gano yanzu cewa ai suna yin ɗiban mai suna yin sakasakan su faɗa cikin miliyoyi su gudu. Don haka idan ba ta ta daka ba ba zai yiwu ba. Ina Calabar ina kwamishina a police, wannan kuɗi da ya gado yake ba su lokacin da yake daga Allah cikin shi da rama, in aka yi lattin kwana biyu kwana uku ba ka kuɗin nan ba, cuta da zuwa kenan, sai su dinga hanyar ma gaba ɗaya a dinga fashe fashe motoci da an kawo musu kuɗin.
Shanin garkuwa da mutane a yankin Niger Delta dai ba wani sabon abu ba ne, sai dai yanzu da sabuwar ƙungiyar ta Avengers ke ci gaba da kai ruwa rana da gwamnatin Najeriya dangane da su aje makamai ko kuma a'a. Hare-haren 'yan bindigar Avengers dai ya ta'azzara tattalin arzikin ƙasar, inda zuwa yanzu ake haƙo gangar ɗanyen mai ƙasa da miliyan ɗaya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To, yau 23 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da halin da matan da suka rasa mazajensu ke ciki. Taken wannan shekara dai shine ba za ku taɓa kasancewa ku kaɗai ba. Kuma wakilin muryar Amurka Sanusi Adamu da ke Yola ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira, inda ya ci ta bakin wasu matan da suka rasa mazajensu dalilin rikicin Boko Haram, a cikin wannan rahoton da za ku ji.
Daga gaisai Allah kana hannun baban mutum taimakon shi, alhamdulillah, in gode Allah. Ba haka ba, to kai mai tunani ne mana, ba miji a wajenki ba komai, sai Allah alhamdulillah baban mutum yana taimakonka, yaya kai tunani.
Wasu daga cikin mata da suka rasa mazajinsu a sansanin 'yan gudun hijira na Damari da ke jihar Adamawa ke faɗin irin halin zaman kaɗaici da suka samu kansu a ciki bayan kashe mazajinsu a rikicin Boko Haram. Wannan na zuwa ne daidai da zagayowar ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe gefe domin tunawa da mata da suka rasa mazajensu na shida mai taken kauda kadaici. Na ziyarci sansanin yan gudun hijira dake Damari a jihar Adamawa, inda na yi hira da wasu daga cikin irin waɗannan matayen da aka kashe mazajensu a rikicin Boko Haram, don ganin irin halin rayuwa da suke ciki da kuma yadda suke daukar dawainiyar kulawa da yaya da suke goye da su.
Asha Ali, wato ni zamu da mijina Boko Haram ne an je an kashe don ba a bi su aiki ba, sai ya bar ni da ilaya uku a hannuna. Kuma ni bana da dawa, bana da uba, bana da uwa, duka ni mara ne ba. To ni ban san kowa anan ba, komai ma ba a wajena, gani da yarana anan ban san kowa ba.
Ina da suna Gambo Suleiman.
Idan kika juya kika kalli ƴaƴan nan da mai gidanki ya barki da su, ya kike ji a ranki?
Sai in ji zuciya na ya sinke.
Wani tunani kike, kuma ya kike ganin zaki iya renon wayannan yara guda uku?
Tunanin da nake yi dai, ina na godewa Allah da dai ya sa ni a gefen nan da ma'aikata suka rufa mana asirin mu da suka rike mu.
Ina da suna Cuto Nuhu.
Wani kokari da ƴan uwan mijinki suka yi domin su taimaka muku?
Ba sai Allah na ba wani kokari. Muna tare ma ba wani kokarin mutane su, bayan da yara su ba wani kokarin mutane su. Daga ni sai Allah na da taimakon gwamnatin da yana taimakon mu nan daga zuwa mu ana alhamdulillah.
Kididdigar da Majalisar Dinkin Duniya ta bayar a bana ya nuna mata da yara sama da miliyan 2 da mutuwa ya raba da mazajensu ne ke fama da matsalolin talauci, kyama, jahilci da cututtuka. A wasu lokutan ma mafi yawan su ba sa samun kyakkyawar kulawa daga ƴan uwa da dangin mazajen nasu. Salusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
To Allah ya kyauta. To a can jamhuriyar Nijar ma an yi waiwaye ne kan wannan rana ta duba halin da matan da suka rasa mazajensu ke ciki. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aika mana da wannan rahoton da za ku ji.
Da nake zantawa da ita wata dattijuwa Hajiya Halima Shigo ta yi min bayanin faɗi tashin da ta sha bayan rasuwar nata mai gidan.
Yanzu ina cikin kimanin shekara 14 da rabi da mai gidana ya zama babu, ina rike da iyalina ɗiyana guda 4. Lokacin da mai gida ya rasu, a gaskiya mu a bar mu waɗansu abubuwa masu muhimmanci ko ba haka ba? Ya da ban ni biyan haya, ban ni biyan wuta, ban ni biyan ruwa, sutura ta komai sai amini. Yanzu ya zamanto ɗawainiya ta ɗaki, mu biya haya, mu biya wuta, mu biya ruwa, abinci, duk sahiya sai an huda aƙalla shikabi kuɗin kayan miya, ga kuɗin yara na lakwal, ga abincinsu, ga tufayensu. To ka san wannan babban yauni ne gaskiya, an jirkita sosai kuma ana cikin jirkita ma.
Haka dai ita ma Hadiza Kalilu ta yi fama da ɗawainiyar yara a tsawon shekaru fiye da 20.
Yanzu inda muka yi lissafi yana da shekara 27. Ya bani da yara 7. Rayuwar mu mun sha wahalar rayuwa walla. Shi taimako guda ne, gida ne da gwamnati ya ba mu shi tun zamanin kunce. To gidan nan kuma sai aka koma haka yi cuku-cuku, suka ce gidan, suka ce wadansu, suka ce nasu ne, sai suka amshe gida. Mu mafarin kenan da muka wase da diya. Diya suna daban, ni ina daban, mafarin wahalar mu kenan.
Ku kai ƙara ba?
Wallahi mun kai ƙara, mun yi zuzuma, muka koma muka dangana da Allah.
Wani abin da ke cinyewa matan da mazajensu suka rasu tuwo a ƙwarya shi ne rashin samun kulawa daga dangin miji da makamantansu.
Ka san mu yanzu a cikin Afirka muke, musamman ma a Nijar, ba a so saboda wani abin gado ko wani abu a ga ana cece ku ce ana jayayya mutane, dai an ceto mu dai mu bari mu sa'ido. A cikin sa'idan da muka yi ka gani muka tashi, yara gari ya waye, duk abin da ya bari an hallaka, babu komi.
Dan uwa sun yi taimako amma ba ta wajen ubansu ba, ta wajena su suka yi min taimako. Da na ga zaman da nake a can a Gades, na ga zaman bai yi min ba, sai na komo Yamai. Kiran da muke ma gwamnati ya kama ya sa mu hannu, saboda kukan mu yayewa, marayu sun yi yawa, gashi ko ci gadiya.
Bayanai sun yi nuni da cewa yawan matan da mazansu suka rasu na ci gaba da karuwa a 'yan shekarun baya-bayan nan a dalilin rikita-rikita da kuma matsalolin tsaron da ke ƙara yawaita a ƙasashen duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule, yau kuma kan wannan batu na ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da matan da suka rasa mazajensu, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Wace irin gudunmawa jama'a ya kamata su riƙa bayarwa ganin domin wato an kyautata rayuwar matan da suka rasa mazajensu, lura da cewa wasunsu da dama suna buƙatar taimako kuma suna da yara?
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kamar Allah, kiranmu na farko mun samu ne daga jihar Adamawa. Wane ne akan layi?
Kana magana, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Kawu Yuton daga Adamawa.
To, muna jinka Kawu Yuton. Muna jinka.
Gaskiya har ga Allah, wannan gwamnati ta tafi haikan taimaka ma wannan mata. Allah, ni na yi murna da farin ciki sosai wallahi.
Eh, amma Kawu Yuton, muna magana ne kan wani irin gudunmawa jama'a, ba lallai sai an sawa gwamnati ido ba ta zo ta taimaka waɗannan mata, kamar ku jama'a a unguwanni, kamar wani irin kamar gudunmawa ya kamata a ce mutane suke bayarwa?
Har ga Allah, wannan gudunmawa mutum zai bayar, kana tare da maƙwabcinka, yana da kyau ka san da cewa lalle in yana cikin yunwa ma in kana da shi ka taimaka masa. Har ga Allah, ko ba gwamnati ba ma, mu talakawa ma ya ce a ce mu ringa haɗa kanmu.
To, mallam Allah, mun gode Kawu Yuton daga jihar Adamawa. Bari mu je Zaria. Wane ne akan layi?
To, assalamu alaikum. Kana tare da Musa daga garin Kwangila, Zaria.
Wa alaikum assalam, mallam Musa. Muna jinka.
Almajiri, wato gaskiyar magana, irin wannan al'amari abu ne wanda yake kamar yadda muke da kungiyoyi na taska da mabugawa. Yana da kyau a ce ana irin kwarya-kwarya haka a taimaka wa mata, saboda gaskiyar magana mata suna cikin wani yanayi wanda yake mai wuyan sha'ani. Abun ya zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata a taimaka wa mata, lalle-lalle suna buƙatar taimako. Ubangiji Allah, ka ba mu abin taimaka musu.
Mun gode kwarai Musa Kwangila daga Zaria a jihar Kaduna. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Ga kira mun samu daga Gombe. Wane ne akan layi?
Malam Abubakar ita Dadinkwa.
Yawa, to muna jinka Malam Abubakar.
Gaskiya irin wannan yanayi da aka su yan gudun hijira suka samu kansa ciki, a gaskiya matsalolin da ake samu mutane ba sa kokarin taimaka musu. Sai haka ma magana da nake ma yanzu haka, akwai wasu makwabta na wallahi abin da za su maya gagare su. Saboda haka gaskiya ina jan hankali ga waɗanda wannan haƙƙin ya shaida ce a kansu, don Allah su yi kokari, don da dama da gasken gaske ana kokarin taimaka musu, amma ba su abin da ya kamata. Gaskiyar magana.
Malam Abubakar daga Gombe kenan. Bari mu je Adamawa. Ga wane ne akan layi?
Ahmad daga Adamawa. Mu bi sau.
Wane?
Muhammad ne daga Adamawa.
Yawa, to muna jinka Malam Muhammad.
Muna neman gwamnati shugaban Buhari ta dubi ƴan matan nan ta taimake su.
Kana ga gwamnati ne kadai wannan abu ya rata a wuyanta wajen taimakawa matan da wato mazajensu suka rasu? Kana ga unguwanni haka ma masu hannu da shuni, ba lallai su ba ma, har mutane ma da suke da dan wani abu hannu za su iya taimaka musu?
Yanin dai kowa yana tunawa, amma dai mun dubi shugabanmu ne adili, kuma shugaban talakawa.
To, ina kaman layin nashi. Ko yana kana tare da mu ne Malam Muhammad? Yawa, eh, to muna jinka. Ina ce ku layin ne ya katse.
Mun duba shugabanmu ne, shugaban talakawa shi ne, muna so ya taimaki ƴan matan nan, ka duba musu wani abu.
To, mun gode kwarai Malam Muhammad daga jihar Adamawa. Muna tattaunawa ne kan irin gudunmawar da jama'a ya kamata su riƙa bayarwa, wato ga matan da suka rasa mazajensu, ko a yanayi na rikici ko wani irin yanayi daban dai, ta yadda za a yi inganta rayuwarsu, lura da cewa suna da bukatu da dama, musamman ma kuma kula da yara. Ya, wato ga kira mun samu daga jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Mai taimakin shugaban kungiyar mai nasara ne Habibu Magajara Tinzalon Lafiyan Bare-bare, yan kasa garin Mamman Agwai.
Muna jinka Malam Habibu.
To, a gaskiya ba gwamnati kawai ya kamata ce sun taimaka ma 'yan gudun hijira ba. Wannan taimakon ya kamata ce mu ma talakawa, mu 'yan uwanmu ne ya kamata ce mu ma mu ba da agaji irin namu. Saboda duk abin da kana da shi dai don gurgurdon karfinka ya kamata ce mu ma talakawa mun taimaka, idan mun yi haka to insha Allah za a samu matsala, za a samu maslaha.
To madalla mun gode mallam Habibu daga Nasarawa, bari mu je Taraba. Wane ne kan layi? Na Taraba, kana jin mu?
Eh, ina jin.
Yawwa to muna jin kamar Abubakar Sadiq.
Eh, ya kamata Baba Buhari ya yi ma mutane na adalci.
Hello, muna jin kamar Abubakar.
Eh, ya kamata Baba Buhari ya yi ma mutane na adalci. Gaskiya rayuwa su yana ji.
Mallam Abubakar, muna batu ne kan irin taimakon da zai zo daga jama'a na unguwanni da sauran masaunu da shuni, ba lallai sai gwamnati ba wajen tallafawa matan da mazan su suka rasu.
Eh, to yanzu ka san yadda yanayi mutanen da su, yanda mutane suka shiga yanayi, ya kamata gwamnati ma ta magana.
To mun gode Mallam Abubakar Sadiq daga Taraba, kamar afuwa zamu mun katse ka saboda lokaci ya daga mana hannu. Muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka bada gudunmawarsu a wannan shiri da muka yi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu ji irin tasirin da azumin watan Ramadana ke yi ga rayuwar masu yin azumin.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi, bakin kasuwar Shanu, Ibadan, Akinyele. To alhamdulillah wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu, saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma. Me za mu kira musulmin duniya su ji tsoron Allah akan wannan wata, wanda ya san duk yana da wani mugun aiki da yake yi cikin wannan wata, ya roki Allah, Allah ya raba shi da wannan miyagun ayyuka. Wanda yake aikata alkhairi kuma Allah ya bashi ikon ƙara aikata alkhairi cikin wannan wata.
Yanzu kuma bari mu je ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Yanzu haka dai an kammala matakin rukuni-rukuni na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Turai, inda tuni ƙasashe 16 suka bayyana domin fafatawa a zagaye na biyu na gasar. A fafatawar zagayen na 16, kasar Switzerland wacce ta zo ta biyu a rukunin A za ta kara ne da ta biyu a rukunin C, wato Poland. Wales wacce ta zo ta daya a rukunin B kuma za ta hadu da kasar Ireland ta Arewa wacce ta sami tsallakewa a zaman ta uku a rukunin C. Kasar Portugal ma da ta sami shiga cikin mafificin na uku za ta kara ne da ta daya a rukunin D, wato Croatia, dukkan su a ranar Asabar mai zuwa. A ranar Lahadi kuma kasar Faransa mai masaukin baki wacce ta zo ta daya saman rukunin A za ta kece raini ne da kasar Jamhuriyar Ireland. Ta daya a rukunin C, wato Jamus, za ta fafata da Slovakia, yayin da Hungary za ta hadu da kasar Belgium wacce ta zo ta biyu a rukunin E. Kasar Italia za ta fafata da zakarun Turai, wato Spain, yayin da Ingila kuma za ta kara da Iceland. A bangare ɗaya kuma shahararren dan wasan gaba na kasar Sweden Zlatan Ibrahimovic yayi murabus daga bugawa kasar ta wasa bayan da aka fitar da kasar tashi daga gasar ta cin kofin nahiyar Turai a matakin rukuni-rukuni. Ibrahimovic dan shekaru 34 ya bugawa kasar ta wasa har sau 116, yayin da ya zura mata kwallaye 62, to amma kuma ya kasa zura kwallo ko daya a wannan gasar ta bana. Mace ta shida a duniyar tennis Victoria Azarenka ta fice daga babbar gasar tennis ta duniya ta Wimbledon ta bana sakamakon rauni da take fama da shi a kafar ta. An tsara soma gasar ne a ranar Litinin mai zuwa, to amma kuma hukumomin shirya gasar sun bada sanarwar ficewar ta a Azarenka, yar shekaru 26 da haihuwa. Yar wasar wacce ta taba kaiwa matakin semi-final na babbar gasar ta Wimbledon har sau biyu ta dauki tsawon lokaci bata buga wasa ba tun sa'ar da ta sallama ta sake kare a wasan da ta fafata da Karin Knapp, yar kasar Italia, gasar French Open da aka gudanar a watan da ya gabata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kimanin watanni 6 kenan tun lokacin da aka fara aiwatar da yarjejeniyar shirin nukiliya tsakanin Iran da kungiyar tarayyar Turai, da kuma wasu kasashe biyar da ke ƙarƙashin lemar ƙungiyar JCPOA. Jami'an Amurka sun ce Iran tana aiki sosai da ka'idojin shirin. Ita ma Amurka haka a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry.
We have lifted the sanctions we said we would lift and we have completely.
Mun dage takunkumi da muka ce za mu dage, kuma muna da cikakken imani ga bangarorin da kuma irin kokari da ake yi. Alal haƙiƙa, ni kashin kaina na shiga gadangadan wurin tabbatar da dage wannan takunkumin, har ma na ziyarci inda aka shata. Na zauna da wasu ma da suke dardar shekaru da dama da wannan takunkumin ke aiki. Da su ci gaba da harka ba tare da fahimtar abin da ya kamata su yi da waɗanda bai kamata su yi ba. A farko-farkon wannan watan, ministan harkokin wajen Iran, Mohammed Javad Zarif, ya ce akwai raguwar damuwar hankali sakamakon takunkumi mai nasaba da nukiliya tun kafin aiwatar da yarjejeniyar shirin nukiliya tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya, kuma tana nan tana mummunan tasiri akan kasuwanci. Don haka ya kamata Amurka ta yi kokarin sauya wannan tunanin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya nanata cewar Amurka ba ta shiga kuma ba za ta shiga tsakanin duk wata harkan kasuwanci ta gaskiya da Iran za ta gudanar tsakaninta da wasu ƙasashe ba. Ya ce abin da ya kamata a yi don fidda wannan tunanin shi ne Iran ta dakatar da ayyukan kawo tashin hankali da ta saba aiwatarwa waɗanda kuma har yanzu ba ta daina ba. Ba rashin wayarwa ko ƙoƙarin Amurka ke sa kasuwanci na tafiyar hawainiya ba, sai dai a duk lokacin da mutane suka ɗaga ido, sukan ga ana aika wa Hezbollah rokoki masu linzami da kuma ba da taimako ga ƙungiyoyin ta'addanci, dole ne hankalinsu ba zai kwanta ba. Wannan ne yake tayar da hankalin 'yan kasuwa. Sakataren Kerry ya ce Amurka ta fito ƙarara ta bayyana wa jami'an Iran cewa Amurka tana da iyakanta wurin ƙarfafa gwiwa 'yan kasuwa su yi kasuwanci da Iran, sai dai Amurka za ta ba kasuwanci ƙwarin gwiwa da wasu bayanai na wayarwa idan buƙatar hakan ta taso. Idan muna son mu yi aiki tare nan gaba ko kuma yin tattaunawa da za ta maido da kyakkyawar alaƙarmu, za mu iya yi a ko'ina. Akwai muhimmancin yi wa juna gaskiya wurin aiwatar da wannan yarjejeniyar, in ji Mr. Kerry, kuma ina da niyyar gadan an tabbatar da hakan. Shirin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo mu ga labarai a takaice kenan.
Ya bada agaji ta likitocin sa kai da ake kira Doctors Without Border ta ce mutane kusan 6 na mutuwa a kowace rana sakamakon cututtuka da yunwa a wani sansanin 'yan gudun hijira wanda rikicin 'yan Boko Haram ya shafi jama'ar da ke cikinsa a arewa maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar likitocin ta kira halin da mutane 24,000 da aka ajiye a wani asibiti a garin Bama suke ciki a matsayin wani gagarumin bala'i wanda ya shafi bil'adama. Babbar kotun Amurka ta ki amincewa da shirin shugaba Obama na jinkirta maida miliyoyin baki 'yanci rani da ba su da takardun zama Amurka ƙasashensu. Shugaba Obama ya kira wannan matakin abin takaici ga bakin, wato 'yanci rani, waɗanda ba za su iya fitowa daga inda suke a ɓoye ba don ba da tasu gudunmuwar wajen raya ƙasar ta Amurka, amma ya ce babu matsi a kan maida baki waɗanda ke bin dokokin Amurka sau da ƙafa zuwa ƙasashensu na asali. Ko da yake dai har yanzu suna zama a matsayin baƙin haure a ƙasar bisa ga hukuncin kotu. Batutuwan da suka shafi baƙi 'yanci rani, ɗiyaucin ƙasa da tsaro da kuma makomar tattalin arzikin Birtaniya su ne a zukatan masu kaɗa ƙuri'a ta wato ta farko yau Alhamis a zaben jin ra'ayi na tarihi da ƙasar ke yi, wanda sakamakon a ƙarshe zai nuna ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa a cikin tarayyar ta Turai ko kuma a'a. Ga waɗanda suka jimre da ruwan sama da aka yi da safe a birnin London, muradansu sun ragu zuwa neman zaman lafiya wanda ita ce tarbar da aka kafa tarayyar ta Turai. Yayin da masu kaɗa ƙuri'a suka isa rumfunan kaɗa ƙuri'a, ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa ɓangarorin biyu sun yi kunnen doki a matsayinsu a kan wannan batun.
To masu sauraro, duka abin da ya sako kenan a cikin shirin namu baki daya a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri da izinin Allah. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Daniel Brown da ya hada shirin, da kuma injiniyan mu Kit Holmes. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Yanzu kusan karfe 5 na yamma ne a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum.